أرحام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي
جماعة سوراروا السلام عليكم ورحمة الله بركم دا ساكي سادوادكو أولا سابين شرنا تاريهن النبزة ببي shirin da ke bayar da tarihin rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana. Farko muna farawa da yiwa mallan sallama assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات
to idan ne za iya tunawa a shirin mu da ya gabata mallan ya somo mana bayani ne a game da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma inda za a shiga bayani har zuwa wajen haihuwar sa mallan ya yi mana bayani a game da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hashim inda ya mana bayanin wane ne Hashim da kuma ɗansa Abdul Muttalib anan mallan ya tsaya inda yake mana bayanin Abdul Muttalib da kuma ƴaƴan shi Abdul Muttalib din dan haka anan mallan zai dora daga inda muka tsaya a wancan shiri namu da ya gabata akramukallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah masu biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafi namu na Ar-Rahiqul Makhtum mun yi bayani akan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hashim wanda ake dangana gidan gaba daya a ce Banu Hashim mun ji Hashim yadda ya taso da sana'arsa ta kasuwanci rihilatar shita'i wa saif da kuma inda Allah ya masa cikawa a ƙasar Palestine da kuma ɗansa da ya haifa a Madina wato Abdul Muttalib wanda mun ce sunansa Shayba saboda an haife shi da furfura ko kuma saboda ana masa addu'an ya zama babban mutum shi yasa aka sa masa Shayba to ko mun ji yadda ya faru tsakanin shi Muttalib wanda shakiki ne na Hashim yadda ya tafi ya je dauko dan uwansa bayan ya samu labari cewa dan uwan nasa Hashim yayi aure a Madina a wajen kabilan Banu Adi bin Najjar inda ya aure wata mata mai suna Salma bint Amr wadda ita ce mahaifiyar Abdul Muttalib wa kad alimna mimma sabaqa mallai ya ce mun sani daga abin da ya gabata anna sikayata warrifadata ba'da Hashim sarat ila akhihi al-Muttalib bin Abd Manaf cewa ciyar da alhazai da shayar da su da yi musu hidima lokacin da suka zo aikin haji bayan rasuwan Hashim to dan uwansa Muttalib shine wanda ya ci gaba da wannan aiki na girmama alhazai da ciyar da su da shayar da su da yi musu hidima wa kana sharifan muta'an shi kuma Muttalib mutun ne mai daraja kuma ana masa biyayya za fadlin fi qaumihi yana da martaba da daraja da kima a cikin mutanansa karat quraishun tusammihi al-fayyad li sakha'ihi su kansu larabawa musamman quraishawa sun sa masa suna fayyad wato mai kwararar da alkhairi saboda yawan kyautarsa da yawan alherinsa walamma sara Shayba Abdul Muttalib lokacin da Shayba wanda aka fi sani da Abdul Muttalib wasifan ya taso au fauka zalika ibnu sab'a sinina ko ya zama dan shekara 7 au 8 sinina ko yana dan shekara 8 sami'a bihi al-Muttalib sai Muttalib ya ji labarin cewa ga dan uwansa can da ya rasu Hashim yana da da'a Madina a wajen Banu Adi bin Najjar wanda ya bashi anan koko bayan tafiyarsa matarsa ta haife shi farahala fi talabihi dan haka yayin shirin tafiya Madina domin ya je ya taho da dan uwansa falamma ra'ahu fadat aynahu, lokacin da yaga Shaiba wato Abdul Muttalibi, sai shi Muttalibin idan sai dinga kwararar da hawaye, wa dammahu ya dauko shi ya rungume shi saboda yaga dan dan uwansa, wa ardafahu ala rahilatihi, shine ya goyo shi akan taguwar sa, famtana'a da farko yaki hatta ta'azzana lahu ummuhu, har sai da mahaifiyarsa ta bashi izini cewa ya bi wato kanin mahaifinsa, fasa'ala hal mutallabu an tursilahu ma'ahu, sai shi Muttalib wato dan uwan Hashim ya nemi mahaifiyar Abdul Muttalib ta yarda ta turo dan su tafi da shi zuwa Makka, famtana'at da farko sai ta ki, faqala sai yace mata inna ma yamdi ila mulki abihi wa ila harmillah, yace abinda yasa kika ga nazo in dauki dan nan naki ba wai dan ban san cewa uwa ce tafi cancanta ta rike danta ba, a'a ina so ya zo ya tafi zuwa ga kula da mulkin babansa, babansa mai mulki ne, to ya zo ya rike wannan kujera ta babansa kuma ya dawo cikin haramin Allah cikin garin Makka wanda yafi kowane gari daraja. To da taje haka fa aznat lahu, sai ta bashi izini ya taso ya taho din
jinani adil min tariq yghayyir hudaka ya alam al hudati wa a'ala Allah sha'naka fil baraya wa tilka al yawm ajla al mu'jizati
faqadima bihi makkata murjifuhu ala ba'irihi, sai gabato da shi Makka yana mai goyo shi akan raqumin sa, suka shigo garin Makka yana goye da shi, fa qala an-nasu, sai mutane suka dinga cewa wanda basu san cewa Shaiba dan Hashim bane, sai suka dauka cewa Muttalib ya suyo bawa, fa qala an-nasu haza Abdul Muttalib, sai suka dinga cewa wannan ai bawan Muttalib ne, fa qala shi kuma Muttalib yana cewa wai hakum kai can ku jama'a inna ma huwa ibn akhi Hashim, shi fa wannan yaron da kuka gani na goyo shi a bayan raqumina dan dan uwana ne Hashim, Hashim ne mai haife shi, fa qama indahu hatta tara'ara, ya zauna a wajen Muttalib, da haka kenan zamu iya cewa Muttalib shine yare ni Abdul Muttalib, a hannunsa ya girma rukun zumunta har ya taso ya girma a gurin sa, thumma innal Muttalaba halaka bi Raduman, shi Muttalib din nan ya tafi kasuwancin sa zuwa yankin Raduman min ardil Yaman, sai Allah ya masa cikawa a can, fa waliya ba'dahu Abdul Muttalib, daka bayan sa sai Abdul Muttalib ya ci gaba da kula da wancan gagarumin aiki wanda baban kakansa Hashim ya fara, kuma amman sa Muttalib ya dora shi ko bayan rasuwarsa sai ya zo ya ci gaba, fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim, ya tsayawa jama'a da abinda iyayensa suka kasance suna aikatawa, ma'ana ya dora akan wannan sunna ta alkhairi ta mutunta alhazai da shayar da su da ciyar da su da bayar da kyakkyawan shugabanci ga mutanen Makka kamar yadda babansa ya fara Hashim da kuma ammansa ya ci gaba Muttalib, yanzu kuma gashi abin ya dawo hannun Abdul Muttalib, wato zamu ga kenan alherin tun daga Hashim aka gina shi, Hashim shi ya gina wannan alkhairi, shi kuma dan uwansa ya gaje shi Muttalib, shi kuma dan Hashim Abdul Muttalib ya zo ya gaje shi, dan haka gida ne da masu mutunci masu daraja masu kima masu abin alheri, wa sharufa fi qaumihi sharafan lam yabluqhu ahadun min aba'ihi, shi Abdul Muttalib ya samu daukaka a cikin mutanansa, daukakar da babu wani daya daga cikin iyayensa da suka gabata suka samu wannan daukaka, wa ahabbahu qaumuhu wa azuma khataruhu fihim, jama'a sa suka so shi kuma al'amarin sa yayi girma a cikin su, suna ganin girman sa, suna ganin mutuncin sa, suna kuma ganin cewa shugaba ne a cikin su, walamma matar Muttalib, lokacin da Muttalib ya mutu wasaba naufalu ala arkahi Abdul Muttalib faga sabahu iyaha, bayan Muttalib ya rasu sai Naufal ya zabura zuwa ga tarkacen kayan Abdul Muttalib ya kwace masa kayan sa. Wato kenan kamar shi bai gamsu da cewa Abdul Muttalib ya ci gaba da shugabanci ba, tunda shi Naufal yana ga shi ma ya cancanci yayi irin wannan aiki da Abdul Muttalib yake yi. Da haka ya zabura yayi masa kwacen kayan sa, shine ma'ana arkahi, kamar tarkacen kayan gida da abin da ya kama da haka. Fasa'ala rijalan min quraishin an nusrata ala ammihi, sai Abdul Muttalib ya je ya samu wasu shuwagabanni na Quraishawa ya nemi su taimaka masa su kwato makayan sa da ammin sa Naufal ya karbe masa. Faqalu, sai suka ce, la nadkhulu bainaka wa baina ammika, mu dai ba za mu shiga tsakaninku ba da tsakanin amminka, wannan rigima ku ce ta cikin gida, ku je ku sasanta, domin amminka ne kai kuma dan dan uwansa ne. Fakataba ila akhwalihi min bani najjar abayatan yastanjiduhu, da yaga cewa Quraisha wanda ya nemi agajin su da taimakon su akan su zo su kwato masa kayan sa da ammin sa ya kwace, sun ce ba za su shiga tsakanin sa da tsakanin ammin sa ba, sai ya rubuta wasiqa zuwa ga dangin mahaifiyar sa bani najjar, ya rubuta musu baituttuka na waka yana neman taimakon su su zo su taimaka masa, tunda ‘yan uwa ɓangaren babansa sun ƙi taimaka masa. Fasara khaluhu Abu Sa'ad bin Adi fi 80 rakiban, wannan wasiqa tana isuwa zuwa Madina sai ga dandazon bataliya ƙarƙashin jagorancin khalinsa, wato ɗan uwan mahaifiyarsa shine Abu Sa'ad bin Adi, ya taho da bataliya ta mutum 80, kowa a haye akan doki yayi shirin yaƙi. Hatta nazara bil abtahi, haye sauka a wani guri da ake kira Abtah min Makka, a cikin garin Makka. Fatalaqahu Abdul Muttalib, sai Abdul Muttalib ya tare shi. Faqala, yace almanzilu ya Khal, a fara sauka a gida tukunna ya kai Khal. Faqala, la wallahi hatta alqana falan, yace sam bazan sauka a masauki ba har sai na je na samu Naufal tukunna mun yi ta takare. Thumma aqbala fa waqafa ala Naufalin, sai ya fuskanto ya zo majalisar da Naufal yake zaune, ya zo ya tsaya a kansa. Wa huwa jalisun fil hijri, lokacin yana nan zaune a cikin hijir Isma'il ma'a mashayikh Quraishin, tare da wasu shuwagabannin Quraishawa ya same shi a zaune. Fasalla Abu Sa'adin saifahu, sai Abu Sa'adin ya zare takobinsa daga kube. Wa qala, yace wa rabbil baiti, na rantse maka da Allah da ya halicci wannan daki, la illam tarudda ala ibn akhti arkahahu la amkananna minka hadha as-saifa, yace wallahi ina rantse maka da Allah mahaliccin wannan daki, idan baka mayarwa da dan yar uwata kayan sa da ka kwace masa ba, wallahi sai na aiwatar da wannan takobi a kanka, sai na gama da kai. Faqala, sai yace radattuhu alaihi, ai na mayan masa. Fa ashhada alaihi mashayikh Quraish, ya kafa sheda da dattaban Quraishawa suka zama sheda. Thumma nazala ala Abdul Muttalib, sannan ya wato sauka a gidan Abdul Muttalib. Fa aqama indahu thalasan, yayi kwana uku a garin don ya tabbata cewa duk kayan nan an maida su, kuma sannan an tabbata cewa babu sauran wata rigima, ba hatsaniya, babu tsoro, to sannan zai koma garin sa. Thumma atamara wa raja'a ila al-madinati, sannan yayi umara ya koma garin Madina. Falamma jara zalika, da haka ya gudana, halafa Naufalu bani Abdashamsi bin Abdumanaf ala bani Hashim, to wannan shine abin da ya jawo shi kuma Naufal sai ya nemi haɗin kai da haɗin gwiwa da banu Abdashams bin Abdumanaf, cewa su taimaka masa akan banu Hashim, cewa banu Hashim sun nuna masa dangin uwa, da haka shi ma yana neman dangin uba ta ɓangaren Abdashams bin Abdumanaf su zo su bashi agaji akan wato su haɗa gwiwa domin faɗa da banu Hashim. Walamma ra'ad Khuza'atu nasara bani Najjar li Abdul Muttalib, lokacin da ƙabilan Khuza'a suka ga irin taimakon da bani Najjar, wanda ‘yan uwa ne na ɓangaren uwa na Abdul Muttalib, suka zo suka bashi gudunmawa, ƙalu, sai suka ce, nahanu waladinahu kama waladtumuhu, mu ma fa mun haife shi kamar yadda kuka haife shi. Fa nahnu ahaqqu bi nasrihi, mu muka fi cancanta ma da mu taimake shi fiye da ku. Wa dhalika anna umma Abdumanaf minhum, domin mahaifiyar Abdumanaf daga kabilan Khuza'a take kamar yadda ya gabata. Fa dakhalu daran nadawati, dan haka suka shiga gidan shawara din nan da muka ce an gina. Wa halafu bani Hashim ala bani Abdishams wa Naufal, sai suka hada gwiwa, suka kulla zumunta, suka hada sojojin hadin gwiwa tsakanin su da bani Hashim, domin su ma su taimaka bani Hashim din kamar yadda su bani Abdishams da Naufal suka hada kai, to su ma Khuza'a sai suka hada kai da bani Hashim. Wato in kun nemi mataimaka, mu ma mun samu mataimaka. Wa hadha al-hilfu huwa allazi sara sababan li fathi Makka kama sayati, wannan yarjejeniyar ta hada kai tsakanin Banu Hashim da Khuza'a da kuma Abdishams da Naufal tana cikin sababin da ya kawo aka samu nasarar fathu Makka, kamar yadda bayani zai zo a can gaba a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala.
Karimun kasahabi ila ahallat, shuja'un hadda arkan al-bughati, balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra' bilawhin aw dawati.
Wa min ahami ma waqa'a li Abdul Muttalib min umuri al-bayt shay'ani, mahimman lamura da suka faru a zamanin mulki ko a zamanin shugabancin Abdul Muttalib, abubuwa ne guda biyu wanda tarihi ba zai manta da su ba. Hafaru bi'ir Zamzam wa waqa'atul fili, waɗannan abubuwa guda biyu su ne nasara da aka samu na haƙori rijiyar Zamzam, wanda a baya mun ce wata ƙabila sun binne rijiyar Zamzam ɗin lokacin da za su hijira su ban Makka, su ne Jurhum, sun binne rijiyar Zamzam. To sai Allah ya bawa Abdul Muttalib nasara, ya tono ta, aka ci gaba da ɗiban ruwanta. Sai kuma abin da ya faru na isowar mutanen Habasha da nufin su rushe Ka'aba, wanda aka saukar da suratul Fili tana mana bayani akan wannan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الله يكيشوا بك جيد الله سبحانه وتعالى مهل جنكا yewa ma'abota giwa ba, shin bai sanya kaidinsu a cikin bata ba, ya aika musu da tsuntsaye dandazo dandazo suna jifan su da tsakon kwani na yimbin wuta, Allah ya sanya su suka zamo kamar karmami wanda aka cinye. Waɗannan abubuwa guda biyu, sabunta haƙari je Zamzam da kuma halaka waɗanda suka zo da niyyar su rushe Ka'aba, wannan ya faru ne duk a zamanin Abdul
Muttalib.
Wa khulasatul awwal, a taƙaice bayani akan ita rijiyar Zamzam din, annahu umira fil manami bi hafari Zamzam wa usifa lahu mawdu'uha, an umarci shi Abdul Muttalib a cikin bacci, aka nuna masa inda rijiyar Zamzam take, kuma aka umarce shi da ya sake tone ta, kuma aka siffanta masa inda take, cewa daidai guri kaza ka je ka haka a nan rijiyar Zamzam take. Faqama yahfiru, sai tashi yana wannan haka. Fawaje da fi hal ashiya'a allati dafana hal jarahima, a nan ne ya samu abubuwa da yawa a cikin wannan rijiya wanda kabilan Jurhum suka binne a cikin wannan rijiya. Hina laja'u ilal jala'i, lokacin da suka buƙatu zuwa ga ƙauracewa yankin, sai suka ga buƙarar su cike wannan rijiya, wanda duk zai zauna a wannan guri zai sha wahalar ruwa. To a zamanin Abdul Muttalib aka samu ci gaba, aka sake tone da haƙo da gyara rijiyar Zamzam, aka ci gaba da amfani da ita. Ayyus suyuf wad duru wal ghazalaini min az-zahab, ya samu takubba da yawa a ciki da kuma sulke da yawa a ciki da kuma butun-butumi na barewa guda biyu wanda aka yi shi da zinare. Fadarabal asiyafa baban lil ka'abati. Waɗannan takubba su ne waɗanda aka ƙera su aka mai da su ƙofar ka'aba. Wadaraba fil babil gazalaini sahaifa min zahabin. Ya kuma ƙera wato farantai na zinare da wannan butun-butumi na barewa guda biyu da aka yi da gold. Yasa aka ƙera su aka yi farantai aka lillika su a jikin ƙofar shiga ka'aba. Wa aqama siqayata zamzam lil hajjaj. Ya kuma tsayar da shayar da alhazai ruwan zamzam. Wannan wato gagarumin aiki ne. Waɗannan takubba aka ƙera su aka yi ƙofa da su. Waɗannan kuma butun-butumi na barewa guda biyu aka yi farantai aka yi wa ƙofar ka'aba kwalliya da ado da su. Sannan kuma ya mayar da wannan rijiya ta zama ita ce mashaya, maimakon da sai an je an ɗebo ruwa a wani guri, yanzu ga ruwa dab da ka'aba wanda za a dinga shayar da jama'a. Walam ma badat bi iru zanzam. Lokacin da rijiyar zanzam ta bayyana, na za'ad Quraishin Abdulmuttalib. Sai Quraishawa suka zo suka fara jayayya da Abdulmuttalib cewa fa ba zai keɓanta da wannan daraja shi kaɗai a ce rijiyar zanzam ta sace shi kaɗai ba. Su ma sai sun yi tarayya da shi a cikin haka. Wa qalu lahu ashrikna, mu ma sai ka tarayyantar da mu a cikin wannan ruwa. Fa qala ma ana bi fa'il, ba zan yi haka ba, yace musu. Hadha amrun khusistu bihi, wannan lamari ne da aka keɓance ni ni kaɗai da shi. Falam yatruku hatta kharaju bihi lil muhakama ila kahinati bani sa'ad huzaimin. Basu kyale shi da wannan ba, har sai da suka kai ƙararsa zuwa ga wata boka a cikin ƙabilan Banu Sa'ad wadda ake kiranta Huzaim. Wa kanat bi ashrafi sham, ita wannan boka da ake kai ƙara ta hukunci tana can cikin yankin Sham. Falan ma kanu fi tsariki, suna tsakar tafiya za su je wajen wannan boka. Wa nafidal ma'u, ruwa ya ƙare. Saqallahu Abdulmuttalib mataran, sai Allah ya shayar da Abdulmuttalib ruwan sama. Wa lam yunzal alaihim qataratun, amma su ko ɗigo ɗaya ba a yi musu na ruwa ba. Fa arifu, anan suka san takhasisa Abdulmuttalib bi zamzam wa raja'u. Wato ana tsakar tafiya a hanya, ga tawagar su a gefe, ga kuma tawagar Abdulmuttalib. Sai ruwa ya ƙare musu, sai aka yi ruwan sama daidai inda tawagar Abdulmuttalib take. Suka tari ruwa suka sha, su kuma ga su a gefe ɓangaren su ba a ruwa. To daga nan suka fahimci wannan lamari na Allah ne yake ɓanci Abdulmuttalib da shi. Sai suka ce a koma gida a bar maganan ma sun ban masa rijiyar zanzam ɗin, domin gashi Allah ya nuna musu aya akan hanya. Wa hina idhin, a yayin nan ne nazara Abdulmuttalib, la in atahu Allahu asharata abna'in wa balagu an yamna'uhu la yanharanna ahadahum inda al-ka'aba. A lokacin ne Abdulmuttalib yayi bakanci cewa idan Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa maza guda goma waɗanda za su kai matsayin da za su iya kare mutuncin sa in an taɓa babansu su yogayya, to shi kuma yayi alƙawari, yayi alwashi, yayi bakanci, sai ya yanka guda ɗaya a kusa da Ka'aba domin nuna farin ciki da Allah ya karɓi bakancansa ya bashi ƴaƴa guda goma. To za mu ji me ya faru da Allah ya bashi ƴaƴa guda goman, ya yanka ko bai yanka ba? In bai yanka ba, meye dalilin da ya sa bai yanka ba? To wannan shi ne abu na farko da malam ya ce ya faru a lokacin Abdulmuttalib, wanda za mu ji na biyun kuma shi ne zuwan Abrahata bin Sabba al-Habashi, wanda shi ne babban mataimakin sarkin Habasha ƙasar Yaman da bataliya da giwaye domin rushe Ka'aba. Za mu ji shi ko me ya faru.
وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي
ننزع مسأيا سيأكروا نقبا إن شاء الله تعالى
فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات
ما سرروا أن نزام داكتا أولا شرينا تاريخ النبي zababbe sallallahu alaihi wasallam inda kuke jin mallan da bayanin tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaso a cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum da yake karantawa in Allah ya so a shirin mu na gaba zamu dora daga nan inda muka kwana a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kungila ya kasai wanda shi kuma shi ke daukar nauyin kawo muku shi muna addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin sannan a madadin sauran yan uwa abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar shirin Habib Jafar Madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh ya nabiyal marhamati karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra' bilawhin aw dawati hakimun jamil yusra shafiqun فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانة وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين